Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri Taron kolin kungiyar manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta G20 ya zo karshe a jiya Asabar da zanga-zangar nuna fushi ga manufofin taron da kuma abubuwa da shugaban Amurka Donald Trump ya gudanar da suka dauke hankali ga akan daga ainihin taron kolin. Shugaban Trump ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugaban Russia Vladimir Putin inda suka kulla yarjejeniyar takaitaccen tsagaita wuta a kasar Syria kana yayi alƙawarin gaggauta kulla shirin ciniki da Burtaniya. Sai dai sanarwar bayan taron ya bayyana ƙarar cewa shugaban na Amurka ya saba da sauran shugabanni 19 na kungiyar G20 akan shirin canjin yanayi da kuma yanda shugabannin suka dauki manufar Trump na fifita Amurka akan komai a matsayi na keɓance kai ne. A cikin sanarwar ƙarshen taron shugabannin sun amince da yaƙi da shirin kare masana'antun cikin gida da kuma kuntatawa kamfanonin ƙasashen waje. Shugaba Trump ya shirya ganawa da wasu shugabanni bayan taron kamar Prime Minister Burtaniya da shugaban Indonesia da na Singapore da Prime Minister Japan da kuma shugaban China. Dakarun tsaro na Iraki sun amince da sun ce dan da sa'o'i kalilan za su ayyana nasarar kwace ilahirin birnin Mosul wanda zai kawo ƙarshen rabin daular da ISIS suka yi ikrarin kafawa. Halkwatan kula da ayyukan yaki da Daesh ta faɗa a jiya Asabar cewa dakarun suna ci gaba da tunkara abin da ya rage na 'yan ta'addan saurakin su dangana da bakin kogi. Wani kakakin ma'aikatar sojin Iraki ya faɗa da safiyar jiya Asabar akan talbijin kasar cewar shingayen tsaron 'yan tsagero wato yana ci gaba da faduwa. Ya ce saura taku kaɗan ne su kwato sauran gidaje da suka rage a hannun 'yan Daesh daga nan ne za su ayyana samun nasara. Shi ma wani babban sojan Amurka Brigadier General Robert Sofge ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa na AFP a birnin Bagadaza cewar dakarun Iraki suna gab da samun nasara a wannan yaƙi. A wani gefe kuma kungiyar ISIS ta dauke alhakin kai hari da ya kashe akalla mutane 23 a arewacin Sinai a ƙasar Misira. Kungiyar ta Daesh ta bada sanarwar ce da yammacin shekaran jiya Juma'a akan dandalinta da yanar gizo. Jama'an Misira sun ce wata motar 'yan kunar bakin wake ta tarwatsa kanta a wani shinge da na binciken sojoji da sojojin suka kafa a arewacin Sinai. Yayi wannan harin da aka kai a kusa da kan iyakar garin Rafa, wasu 'yan bindiga da suka rufe huskokin su sun je wurin a cikin motoci kuma sun harbe sojoji da ke wurin guda 60 da bindigar da ake kira mashin gan a cewar jami'ai. A lokacin da kura ta lafa bayan harin, 'yan bindigan sun yi awon gaba da makamai da harsashe daga shingen sojojin kafin su arce, inji jami'an. An dai kashe wasu 'yan bindiga a wata musayar wuta da suka yi kafin su arce su bar motocin nasu. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fi da madugun 'yan adawan Venezuela Leopoldo Lopez daga gidan yari zuwa gidansa ana tsare da shi bisa dalilin rashin lafiya bayan ya kwashe sama da kimanin shekaru 3 a gidan yari na sojojin ƙasar a cewar lauya na Lopez da kuma kotun kolin Venezuela a jiya Asabar. Wata sanarwar kotun ta ce an yi wa Lopez afuwa ne dalilin rashin lafiya da yake fama da shi kana a shafinta na Twitter. Kotun ta ce shugaban kotun kolin Michael Moreno ya yi wannan afuwa ne a ranar Juma'a. an tsare Lopez mai shekaru 46 da haihuwa a cikin watan Fabrairu shekarar 2014 bisa zargin tada fitina a lokacin zanga-zangar kinjinin gwamnatin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku kana wasu da dama suka jikata. Bayan shekara ɗaya kuma an yanke masa hukuncin zaman kaso na shekaru 14. Lawyer Lopez dan asalin ƙasar Spain Javier Cremades ya faɗa a birnin Madrid cewa Leopoldo Lopez yana gidansa a Caracas da matansa Lilian da kuma ƴaƴansa, sai dai har yanzu ba shi da cikakken ƴanci saboda hukuma ce take rike da shi. Dakarun sashen bababamai na Amurka da haɗin gwiwar dakarun Koriya ta Kudu sun gudanar da aikin nuna yadda wasu na'urori ke aiki akan iyakar Koriya ta Arewa.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masaronmu assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce gwamnatinsa ta fi ba da fifiko ga ci gaban ilimi tun lokacin da ya kama aiki a zaman gwamna a jihar Katsina, kamar yadda za a gani a kudade da gwamnatin tasa take warewa ga sashin ilimi. Gwamna Masari ya bayyana haka ne a tattaunawa da yayi da wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa.
Mu dai abin da muke da shi tsarinmu na ilimi shine wato za mu kashe mafi rinjayen kuɗi a sashen ilimi. Bara mun kashe 22% na kasafin kuɗinmu. A bara intervention wato sa hannu a primary education kawai abinda mun kashe ya kai about 3 billion a primary education. A secondary education mun kashe about 2 billion. Duk abinda muke yi muna rehabilitating da constructing new classrooms and dormitories domin akwai overpopulation. Amma we cannot address addressing issue na overpopulation sai ma mun gyara makarantun sun yadda suke ma yanzu ba makarantu bane.
Kana nufin idan na zaga duka waɗannan makarantu irin wannan abin da kake cewa zan ganin shi kenan?
Duk abin da muka ce mun yi mun kalubalanci kowane irin mutum yace ba yi. A waɗannan 361 bayan da ba mu yi aikin primary education ba, kuma duka boarding secondary schools namu na mata in particular yanzu abin da ya rage mu yi na mata ba su wuce 4 ko 5. Amma duka inda boarding yake da nan maza da abin nan muna over 20 boarding schools, and then Allah ya yarda by end of this year karshen wannan shekara dukkan zai mun complete rehabilitation nasu kuma mun kara musu dormitories saboda wani dormitory din da aka yi shi a dakin mutum 72 kaje akwai mutum 100 yara balagaggu. Zaka je ka samu aji, akwai ajin da ke da 200. Wannan shine picture din.
Akwai wasu da suke ganin ba wai aita yawan gina azuzuwa ba. A gwamnatin ka wani tsari kuke da shi domin su ma malamai su ji dadin koyarwa da su waɗannan dalibai da kuka hallanta musu?
Ba mu taba yin kasa wurin biyan albashin malamai ko kuɗin ƙananan hukumomi suka zo. Abinda muke fara cirewa albashin malamai shine na farko abinda muke fara cirewa, sannan abinda ya rage mu cika mu biya albashin sauran ma'aikata. Kuma yanzu haka nan za mu ɗauki malaman makaranta daga primary zuwa secondary kamar 1,933.
Amma girma gwamna, idan aka ce kyautatawa, wato kyautatawa malamai, ana nufin ba wai albashi ba, wato kyautatawa ta musamman irin a ce a bangaren irin allowance haka. Ya kuke
menene walfaya ba allowance na su ba? To ba wanda ke bin mu bashin allowance koda na kwana ɗaya ne. Sannan kuma muna masu training, yanzu kuma muna yin irin workshop din nan for malamai. Wato abinda za ka lura shi akwai wato investment din da ake yi daga jihar zuwa federal akan ainihin education. A wannan karin ba a taba yin irin shi ba. Ko wannan kashin kasafin kuɗi na bana na jihar Katsina fiye da kashi 20 a ilimi zai ta yi. Ilimi shine number 1, shi yafi kowane samun kaso mai tsoka.
A mu girma gwamna, kana nufin yanzu idan Allah ya kai mu ƙarshen shekara za mu ga abin da yafi shekarar da aka baro?
Ya ma za ka daure ka zaga yanzu ka ɗauka abin da kenan. To kaga in ka zo ƙarshen shekara zaka da sani lokacin ne zaka iya gane cewa waccan shekara ga abin da interest wannan shekara kuma saboda da zo ga abin da gani an ƙara bisa
akwai wani tsari da aka biyo da shi yanzu wato wannan tsari shine tsari na cedda yara ƴan makarantu musamman na makarantun primary ko anan jahar Katsina ina aka kwana
sun zo sun mana gwada mana yadda wato tsarin yake tsari ne na cedda da yara daga aji 1 zuwa aji 3 na primary yanzu sun abin yana karkashin wato department din girl child education yanzu haka za su na Abuja za a yi concluding to amma har yanzu misali a register ban san banda record din wanda aka dauka a register muna da yara a primary school about 1 point di dilemma din da koko matsalar da muke ciki yanzu ita ce idan ka je ka cire dan aji 1 zuwa aji 3 ka bashi abinci to shi dan aji 4 zuwa 6 fa so akwai matsaloli wanda dole sai an lura da su an gyara su zamu ga abin da za su bias sannan zamu ga abin da gwamnatin jiha za ta yi sannan mu ga yadda tsarin a fuska mai kyau ne tunda an ce kowanne mai abincin na ƙauyen da ake yi nan za a yi misali za ta mutane za su ci abincin da suka saba da shi to amma haka tana akwai wata primary din wanda yake dama ba komai na sai da auren to kaga yanzu sai kai creating wani wanda zai iya sana'ar yi wa yara abinci to akwai bukatun suna da yawa amma kuma masu yiwuwa ne haka idan abin ya zo hakan kama to mu mutanen mu za mu tura su je Oshun Oshun sun yi wannan abu yanzu ya kai wajen shekara 8 to ya kamata mu je mu ga ya suka yi wa'annan matsaloli suka samu kuma ya suka yi maganin matsalolin
wato kana nufin cewa a takeice akwai alƙawarin wannan ciyarwa na waɗannan yara nan ba da jimawa ba kenan
da zaran mun samu bangaren gwamnatin tarayya su suka ce za su ci da aji 1 zuwa aji 3 to sai mun ga yadda wannan bangaren ya zo sannan mu tabbatar da lokacin da zamu fara da yadda zamu fara
to ko menene makasudin shirya taron bita ga mata da matar gwamnatin jihar Kebbi Hajiya Zainab Atiku Baguru take cikin watan azumi wannan ne karo na biyu da take shirya irin wannan taro abinda kuma wakilin sashin Hausa Maryam Atu Muhammad ta tambayi Hajiya Zainab kenan
abinda yasa daga farko muka kikiro irin wannan tsarin shine babu ilimin da yawa shine dalilin da yasa ake kikiro irin abubuwan nan ko ta fannin ilimin addini ko na boko zaki ga muna yawan yin abubuwa da suka shafi neman ilimi har dai ga ya mace a kasashen mu musamman jihar Kebbi babu ilimin mata ba su fitowa su nemi ilimin wasu ba wai dan ma ba kudin ba al'ada ya riga ya kafa cewa a mace ita kawai za ta yi aure ne kuma ta haihu shikenan namiji shine mai zuwa makaranta to bugu da ƙari kwanakin nan ko mazan ba su zuwa makaranta ilimi a arewa gaba daya akwai matsala shi yasa muke neman mu da muka dan samu Allah ya bamu muka yi muna kikiro irin wayannan tsarin wasu mu kira wasu daga waje kamar irin wanda aka yi jiya da ita Sister Maryam nan ko da Allah zai sa iyaye su ga matan nan su saurari abin da suke faɗa kuma su yi amfani da shi a nasu gidajen har da maza ma idan aka yi irin lecture din nan akan sa shi ga cassette kuma muna fatan mazan ma za su samu su saurara kuma su bada dama ƴaƴan su mata su fito su yi nemi karatu
ranki dade idan muka koma ga kungiyar Hilwa wacce kike shugabanta yaya abin yake a halin yanzu
suna kokari gaskiya tare da hadin kan gwamnati za ku ga lokacin da aka fara enrollment na mata watan sa mata a makaranta mai girma gwamnatin jihar Kebbi da kanshi ya je yayi kaddamar da wannan taron sannan kuma kullun Hilwa tana zuwa gari-gari tana aiki da shugabannin ƙasa da iyayenmu na ƙasa da na addini a nuna musu dai mahimmancin kuma ana dan samu kwanaki an samu dan targade wanda ya nuna kaman jihar Kebbi yaran da suka yi jarabawa ba su wuce 60 ba to ko da aka je aka yi bincike sai aka ga ba haka ne ba yaran da suka yi register sun fi haka an dai samu kuskure kuma an gyara ko lokacin da suka zo ne suka zo da form din ba su zo da isasshe ba, amma daga baya an zo an gyara. Irin haka dai abubuwa da yawa na faruwa wanda gwamnati ba ta da sanaya, daga baya in sun zo sun gane aka yi gyara. Shi yasa ku aikin ku ke da kyau na yan jarida, in kun ga irin abu haka ya faru in kuka rubuta wani zai gani kuma za a gyara.
Da shike muna da wayansu local government kaman guda 9 wanda ba su tura yayansu sosai zuwa makaranta. Yaya al'amarin yake?
To, ha ila yau aikin dai duk daya ne, sai mun ci gaba da zuwa wurin su, mun ci gaba da nuna musu muhimmancin zuwa makaranta. Akwai tsarin da ake kikirowa, har biya ake conditional cash transfer, ana iya a biya iyaye su bar yara su je makaranta. Gwamnatin tarayya tana aiki sosai akan wannan yadda za a yi, da kuma ana ba su abinci. Akwai tsari da dama da aka shirya akan wannan, in Allah ya yarda, kuma da haɗin kan uban ƙasa da shugabanni na addini za a iya a samu ci gaba.
Ko akwai wani ƙarin bayani da kike so sannan matasa su samu domin zuwa makaranta?
To, matasa dai ku duba ku gani, yanzu yau wanda ya makaranta, na san suna yawan cewa ka yi makaranta baka samu aiki ba. To, in baka yi ba abin ya fi muni. Yanzu rayuwa duniya gaba daya wanda bai da ilimi ba a yi da shi, da mai ilimi ake yi. In muna son mu samu ci gaban kanmu na jihar mu da na ƙasar mu gabaki daya, dole mu gyara.
Wani kira zaki yi wa iyaye game da ilimi ya ƴa mata?
To, ai kiran ha ila yau shine dan Allah su yi hakuri su duba cewa ita ƴa mace ita ke rike da gida, ita kuma ke rike da al'umma gaba daya. Ƴa macen nan in muka ilmantar da mace guda daya, kaman ka ba gari daya ilimi ne, saboda za ta zo ta haihu, za ta zo ta samu yara, ta koya musu, ta gwada musu yadda ya kamata su tafiyar da al'amura. Amma in mata ba su da ilimi, abubuwan sun fi lalacewa.
Murya Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Haka nan a wannan taro da Hajiya Zainab Baguru ta shirya, Hajiya Maryam Lemu wacce ta shahara wajen gabatar da kasidu, ta yi kira ga mata su himmatu kan neman ilimi.
Gaskiya a musulunci, yadda Allah ya gwada cewa kuma yadda Annabi ya yi maganan mata, ya kamata mata su tashi tsaye su ci gaba, su yi kokari su yi karatu. An gaya mana a Qur'ani cewa mu nemi ilimi ko daga nan zuwa har China. To, ba a ce ko mu maza ko mata ba, kowa ne, inda mu musulmi ba a bambanta ba. Yawwa, kuma farkon abin da aka ce mana farkon suran da aka yi revealing shine mu ikra, shine mu yi karatu. To, mu yi karatu ba a bambanta ba kuma, kowa kenan. To, ilimi na mata, an ce na mace ita ce farkon makaranta, uwa ita ce farkon makaranta ma yaro. To, in uwa ta yi karatu, ita ce za ta san darajan abin da karatu yake ma yaronta, yadda za ta taya shi ya ci gaba. Za ta san amfanin karatu shine ka gane komi daga magani, ka gane komi daga abubuwan da za su taya ka kula da kanka, za su taya ka san duk irin ma sana'an da ke waje da za ka iya yi, ka taya kanka fita daga talauci, su taya ka sa ka ci gaba, kuma ka sa ƙasa ma ya ci gaba. Amfanin karatu kenan. To, in na mace kuma ta tashi tsaye, abubuwan da na mace za ta iya yi in ta samu ilimi, wallahi ba iyaka. Don muna da wani irin ƙarfin hali da idan aka ba mu opportunity, gaskiya ba ƙarshen abin da mu za mu iya yi in muka samu irin wannan hanya in aka buɗe mana.
To, kamar wace irin hanyoyi ne mata ya kamata su bi a ilimance domin su samu gashin kansu?
Duk hanya da kenan. Na farko, babana ya tada ni, ya ce Allah first, Allah shi ne na farko. So, mu san addinin mu, kuma mu san shi daidai yadda ya kamata. Sai na biyu shine boko, don mu gane cewa yanzu yadda duniya yake, abubuwa na canzawa kullum. Mu san cewa akwai opportunities a waje da zai taya mu mu hau ladder inda zai taimake mu, muna cikin positions inda za su sa mu mu sa ƙasar nan ya gyaru. To, in muka ce za mu tsaya kawai a makarantar allo, ba makarantar allo kaɗai ne son Allah kadai ne zai sa mu ci gaba ba. Of course sanin addini, son Allah, kishin Allah shine na farko, amma ko Allah ma na son mu yi balancing komi a rayuwarmu, so shi ma yana son mu ci gaba, yana son mu karu, kuma yana son mu yi amfani ma musulunci, mu yi amfani ma mutane a duniya. To so idan za mu tashi tsaye mu tabbata cewa mun taimaki mutane, da mu taimaki mutane a duk hanyar da Allah ya bude mana, kuma hanyoyin suna daga agriculture, suna education, karatu, suna makarantu, suna asibiti, a hanyar medicine ga sunan dai kala-kala. To so hanyoyin nan idan mutum ya samu ya je makaranta, za ka gan cewa akwai hanyoyi kala-kala, engineering ne, gyaran titi ne, duk dai kala-kala da zaka iya shiga da zai taya ka ka ci gaba, kuma ci gaban nan zai taya kasan shi ma ya gyaru.
Muna da ƴan mata waɗanda ba su da ƙarfin da za su tafi kaman zuwa makarantar boko musamman, wanda shi ake gishirin rayuwar duniya. Wanne irin kira zaki wa su uwayensu domin su sa su turba gaskiya na batun zuwa makaranta?
Yaran mu haƙƙi ne akan mu, kuma of course farkon abinda Annabi ya ce shine mu tabbata mun tada yaranmu da tarbiya mai kyau, amma tarbiya da ilimi suna tahiya tare. So haƙi ne akan mu ba yaranmu abinda ya kyautata, ya fi kyau a cikin rayuwar nan, dun ba su suka roƙe mu mu haife su ba, mu muka kawo su cikin duniyar nan, kuma haƙi ne akan mu mu ba su abinda ya fi kyau dun su ci gaba, dun su ma fi mu in suka girma. So nauyi ne akan mu mu tabbata cewa mun ba su duk abinda ya fi, kuma mu problem din mu shine wani lokaci mun cika son kai sai mu ta ci gaba muna barin yaran mu su su je su nema ma kansu. Amma ya kamata kowaye ne da zai haifi yaro ya tabbata addu'an shi, fatan shi shine yaron shi ya girma ya fi shi. So da duk karfin da kake da duk gurgudun da Allah ya baka, ka tabbata ka ba yaranka abinda zai taya shi ya ci gaba. Gobe baka sani ba taimakon nan da kai, addu'an da yaranka zai yi, wallahi shine zai zama maka sadakutun jariya insha Allah. So ka ji tsoron Allah, ka san cewa wannan nauyi ne akan ka, haƙi ne akan ka da zaka yi kome ne, ko da zaka sai da abinda kake da din, kamar mu muna da makaranta, kuma wallahi wannan term din da muka shiga akwai wani da ya saida gidan shi din ya biya school fees din yaron shi ya zo makaranta, ya saida gidan shi yanzu yana gidan haya din ya samu kuɗin din ya san darajar karatun da yaron shi ke samu.
To wane irin kira zaki wa su ƴan mata matasa da suke yawo tasha-tasha kuma uwayensu suna so su yi abin ƙwarai amma ba su yi?
To na mace gaskiya in bata daraja kanta ba, bata so kanta ba. Abinda zan ce shine in baka ba kanka respect, ba self respect, ba wanda zai taba respecting ɗinka, kuma abinda kai yau wata rana zai dawo ya zama maka abinda zai kawo maka ciwo. So kada ka ga kaman kana da kanka na kada kai kana abubuwa yanzu kana son kai rocking life yau din ka iya. Don kome ka shuka yau wata rana zaka zo kayi yawa. Exactly. So ka ji tsoron Allah, ka yi komi a hankali, komi da lokacinsa, amma in ka kuskura ka cuci kanka yau wallahi zaka ji ma kanka ciwo a gaba, don ba abinda zaka yi da ba zai zo ya zama maka abu a gaba ba. So ka yi komi a hankali, kuma ka san cewa komi sai da haƙuri. In dai kana neman daɗin duniya sai ka yi haƙuri ka shuka abin da ya kamata don ka ji daɗin girmanka. Akwai wani abin da wani ya faɗa ma ƴaƴana wata rana da ya gansu, wata mata ce ma in fact ta ce ka ji daɗin tsufanka, ka yi aiki da ƙarfi in kana ƙarami, ka ji daɗin yanzu da kake ƙarami za ka wahala in ka tsufa. Kuma na so wannan nasihar da ta bashi.
Murya Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Yayin da hukumomi daban-daban suke faɗi tashi da kuma yin kiraye-kiraye kan muhimmanci da martabar ilimi ga ci gaban kowace al'umma, wani malami a jami'ar Modibo Adama da ke Yola, Dr. Abbas Bunu Bashir, ya ce harkar ilimi ya zama tamkar karin maganar nan da ake cewa in dambu ya yi yawa baya jin mai. Dr. Abbas ya bayyana haka ne a tattaunawa da yi da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona a Jalingo.
maganan ilimi a jihar Taraba da ma arewa maso gabas, ce ma duk arewan gaba daya, sha'anin ilimi ya shiga wani irin halin da za a ce haula'i. Domin me ilimi ya lalace gaba daya? Ba za a ce ba a kokari ba, ana yi, gwamnati na kokari, mutanen kasa suna kokari, amma kokarin mu har yanzu bai kai mu inda ya kamata mu je ba. Zan ba da misali, mu dauka tunda anan muna maganan mu ne anan Taraba tukuna, mu dauki na Taraba sai mu ga abin da yake faruwa a Taraba daban ne da abin da yake faruwa a wasu wurare, ko kuma duk ɗaya ne, ko kuma wasu sun yi kama. Ka dubi jihar Taraba kawai a cikin jalin Goloka Gamme, muna da makarantu ala misali na primary sun fi 80 da wani yau. Waɗannan makarantu zaka bincika ka yawo a gari, wasu ma ba za ka gansu ba, amma ga suna an yi listin nasu a primary board, ina da statistics din wasu din makarantu suna nan, ga sunan a takarda, a zahiri ma zaka ga wasu din suna nan, amma ba za ka kira su makarantu ba. Domin me? Mutane sun maida su wani abin yaudara na neman kuɗi ne, ba ainihin karatu ake yi ba. Yanzu makarantun gwamnati yanda Allah ya yi su da girman su da yawan su, ba su da amfani sosai ga mutane. Domin me? Abin da ake kira ingancin makarantun kusan babu shi. Me ingancin makarantu? Malam Bature zai ce quality na hanyar ilimi din babu shi. In muna maganan quality, mu dauki abu biyu, ingancin malamai da ingancin yanayi inda ake karatu. Mu dauki ingancin malamai tukuna, muna da malaman ne? In muna da su, su nawa ne? In akwai su, mun san nawa ne su din, nawa ne qualified waɗanda suke da training, ainihin su malamai ne? Wallahi ma ansani da yawa yanzu suna shiga aikin malanta ba don wai sun yi karatu ko kuma suna da ilimin malantan bane, a'a suna yi ne don su rasa abin da za su yi. Kai ba ma a secondary ko a primary ba, ka je jami'o'i mu yanzu, na rantse maka da yawa suna neman aiki su karantar a jami'a yanzu ba don wai suna da interest na karantarwa a jami'a bane, sun rasa abin da za su yi ne. Jami'o'in kuma sai su dauka don su ma sun rasa wanda za su dauka su yi musu wannan aikin, gaba ɗaya sai a taruwa lalace. Ka je wani secondary school, akwai wani survey da muka yi Adamawa wani lokaci, tsakani da Allah wani wanda ya history yana karanta da mathematics a Dobeli secondary school, me za a ce da wannan? Wani bai san ma me science ba, a sa shi ya karanta da subject da ya kama da science. To al'amuran yana da yawa, bamu da malamai that are qualified na ɗaya kenan, sannan waɗanda muke da su din kuma kamar da nace maka sun shiga malanta din nan ba don wai suna so bane, don shine kawai suka samu. Saboda haka me nake magana, ba interest, baka da qualification, baka da interest, sannan baka da abin da zaka karantar, me zaka karantar da yaran nan? Wani yace, akwai wani vice chancellor namu ya taba cewa malaman mu na yanzu wasu ana koya musu yanda zasu karantar, ba a koya musu abin da zasu karantar din. Problem din kenan, an koya maka pedagogy babu content, me amfanin sa? So in ka bi daga malaman primary, malaman secondary da sauransu, duk tafiya iri ɗaya ne, ba ingantattun malamai a inganci, babu a namba nasu, yawan su babu, sannan kuma a interest in babu. Na wannan kenan. Ta wani fannin kuma mu koma ta gefe ɗayan na yanayin wurin karatu, azuzuwa. Kai yanayin makaranta ma gaba da this, ka je makaranta ka ga azuzuwan makaranta, ruwa ya kwaye kan makaranta. Ayi wata 5-6 ba a yi tunanin ma cewa a zo a mai da wannan roof din ba, ina yaran za su yi karatu? Damina ya shigo su zauna karkashin bishiya, an fara wannan karantarwan kuma iskar ruwa ya zo, su gudu su koma gida su yi fama da karatu ne ko gudu domin lafiyansu? Kaga ba karatu. Sannan inda ma ake da azuzuwa din, kayan da ake karantar da su din babu teaching aids, babu su. Wani makaranta yake teaching aid yanzu? Ya ma za su sami teaching aid? Ba proper budgeting for education. Nawa ake budgeting for education? Nawa ake ba education? Budget din kusan babu. Wanda aka yi budgeting for education yana isa wajen su ne? Abinda isa wajen su, me aka yi da shi? Corruption ya cinye. Saboda haka is a generic problem. Duk yanda ka bi ta maganar ilimi ya shiga wani hali a Taraba, yanda na bada misali na Taraba, wallahi ni na hakikance duk yawancin jihohin mu na arewa haka zaka samu, watakilan fidda Kano. da watakila irin su Yobe wa'inda suna da wannan ma bamu je sosai bane bamu sani ba su Gombe ka gani su wa'innan su watakila sun san inda dare inda yake musu ciwo sun san abin da suke amma tsakanin da Allah yawanci yawa jihohin mu na arewa ba su damu da wannan ba
Mazaro da Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Solomon Abu wanda ya daidai da sautin shirin anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya